أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake kamo na rana ta Laraba domin ci gaba da karatun mu da muke na tafsirin Al-Qur'ani mai girma yau muna 22 ga watan Safar wata na biyu hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda shine daidai da 31 ga watan 10/2018 muna cikin suratul baqara sadin da ya wuce mun tsaya aya ta 60 daidai yau insha Allah za mu tashi aya ta 61
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in qultum ya musa lan نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الظلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نعم
الله سبحانه وتعالى idan ban manta ba ayoyi wanda suka wuce Allah ya bamu labari ne irin ni'imomi da yama banu Isra'il tare da annabin su annabi Musa alayhi salam annabi Musa yana musu wa'azi yana karantar da su duwar abin da ya dace to su kuma sai suka kasa imani suka ce a ba za su imani da duwar abin da annabi Musa ya zo da shi sai ɗaiɗaiku daga cikin su to suna cikin haka ne Allah subhanahu wataala ya sanya su cikin wata rayuwa mara tabbas ma'ana ba su da gari ba su da unguwa yawo haka suke shekaru masu yawa har zuwa lokacin da aka umarci cewa su shiga wani gari a ƙarshe suka shiga tare da Yusha bin Nun to bayan haka nan kuma al'ada da suka saba ta saba ma Allah madaukakin sarki bayan ni'imomin shi wanda suka wuce da kuma rashin imani da Allah madaukakin sarki wa duribat alaihim al-zillatu wal maskan sai Allah ya musu wata azaba ta musamman Allah ya sanya su mutane ne walaqartattu wanda ba su da wata daraja duk wani kalma ta zul kaskanci da walakanci da rashin kuzari Allah subhanahu wataala sai ya dora musu su banu Isra'il saboda taurin kansu da rashin bin Allah madaukakin sarki wal maskana kuma Allah ya tusa musu talauci kenan kaga babu wani kuzari tun daga duk wani mutum wanda yake walakancacce ne ba za ka same shi bane mutum mai kuzari ko kuma mutum ne wanda yake wani aiki na katabus ga talauci ga walakanci wa ba'u bi ghadabin min Allah sai kuma ya same su hushin Allah madaukakin sarki zalika bi annahum abin da yasa Allah ya dora musu kaskanci da talauci da hushin shi domin su sun kasance yakfuruna bi ayatillah suna kafirce mu ayoyin Allah madaukakin sarki wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq kuma suna kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi zalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah yace wannan abin da ya tabbata a gare su saboda irin sabo da suke da kuma ketare iyaka to wannan Allah madaukakin sarki yana ba mu labari mana kenan banu Isra'il irin yanda ta kasance a gare su idan ba manta ba kusan sati biyu bangaren da duk ayoyin da muke karantawa ayoyi ne wanda suke tabbatar da irin ni'imomin da Allah ya ba banu Isra'il su kuma sai su tutsu da wannan ni'ima da Allah ya musu ba sa aikata abin da Allah ya umurni to a ƙarshe Allah ya sa musu walakanci Allah ya sa musu talauci Allah ya dama su da azaba ga kuma hushin shi to kuma ba wai Allah dan ya tsane su bane ko kuma a dan wani abu ne sai hay da Allah ba mu labari ai ta wannan ayar guda suna kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba kuma ga kahurci ga kuma saban Allah ga ketare iyaka waɗannan abubuwa su ne halayen da Allah subhanahu wataala ya sa musu azaba wa ba'u bi ghadabin min Allah Imam Dahaq yake cewa istahaqqu al-ghadab min Allah wa qala bin Jarir يعني بقوله وباءوا بغضب من الله انصرفوا ورجعوا kenan da karshe dai da waɗannan walakanci gaba daya da talauci ya same su sai suka koma ga sunan hushin Allah ya tabbata gare su kenan babu wani alheri a tare da su to wannan kalma kenan ma'ana kalma ba'a sai a fara aya fassara ta ma'ana sai ya kasance ba su da komai sai hushin Allah ko kuma sai suka koma gida ba su da wani abu babu wata riba da suka ci fashe hushin Allah madaukakin sarki to saboda haka kenan wannan sai yake nuna maka cewa yi mu umarnin Allah mana rashin da'a ga Allah rashin da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallama yake kai ga bawa zuwa ga halaka halaka ta ƙarshe halakar da mana baya tsammani babu halakar da ta wuce Allah madaukakin sarki ya ma bawa hushi duk wanda Allah ya mushi hushi to babu shi babu rahama babu shi babu wata albarka a tare da shi to dukkan abin da mutum ya mallaka ilimi ne mulki ne dukiya ce in dai babu albarka a ciki to abu ne wanda yake naqis ragagge ne kawai dai dan dako ne na tarin ilimi ko kuma dan dako ne a fagen bangaren mulki ko dan dako ne bangaren dukiya mai gadi ne kawai amma dai albarka Allah babu to babu abin da yake sa dukiya ta rasa albarka ko ilimi ya rasa albarka ko kuma mulki ya rasa albarka illa kauce ma rashin tabbaka abinda Allah ya ce da abinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce banu Isra'ila bayu ne daga cikin bayan Allah madaukakin sarki me yasa Allah ya ga masu da talauci Allah ya ga masu da kaskanci Allah ya la'ance su babu su babu wata albarka ga hushi sai wanda zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wa yaqtulu nabiyina bighayri al-haqq suka shi annabawa kuma ga saban Allah ga kuma ketare iyaka kenan duk wannan ayoyi suna mana hannunka mai sanda ne game da kada a samu al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama wata jama'a ko wata al'umma ko wani gungu su yi kamanceceniya da wannan hali na banu Isra'il Allah ya maka ni'ima na ji Allah ya maka ni'ima na gani Allah ya maka ni'ima nimomi ga sunan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wanda ba a kididdigewa iri kala kala daban-daban to amma babu wanda kake sabo sai Allah wayyazu billah ko manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda ake ga a bangaren shi baka aikata wani aiki baka da wani kuzari sai bangaren ubangiji kuzarin ka kadai ya takaita wajen bauta ma duniya ko nemi wani abin da ya shahi na duniya kuzarinka kadai a da yake amma idan abin da ya shahi ubangiji ne za ka ga mutum yana da kasala sai dai abu wanda yake na dole sallar ce za a tashi a yi da kyal saboda ta zama dole ko baka tashi ba mutane za su yi da kai ko mutane za su ce wani ba mai sallah ba ne da abin da ya kama da wannan to abin da yake so mutum mai cikakken imani kada ya sake irin wannan halaye na banu Isra'ila su tabbata a gare shi domin tsira kada aje hushin Allah ya sauka ga bawa idan hushin Allah ya sauka da bawa duk yanda yake da jin dadi duk yanda yake da yalwa to sai ka same shi cewa wannan abin dukan suna ne hakikanin gaskiya babu mala cewa kufuruhum bi ayati llah su banu isra'ila daga cikin kafirce mu ayoyin Allah da suke yi mala mi ne kafirce mu ayoyin Allah shine dukkan abinda zaka diba fa bi ayi ala rabbikum tukazziban kadiba sama kadiba kasa mala ke duk abinda idan ka zai sa shi ya kalle shi idan ka dibe shi zaka cewa akwai wata aya ta ubangiji ko kuma akwai wata aya wanda wannan abu yake nuna cewa lalle Allah shi kadai ne kuma shine ya cancanta abota mu shi kadai kuma shi halitta kowace aya wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid subhanahu wa ta'ala kowace aya ka kalli kanka wa fi anfusikum afala tubsirun mutun ya kalli kanshi kawai yanda kake rayuwa yanda kake ci yanda kake sha yanda Allah ya hore ma kasar da kake tahiya me kikkiya yasa duwatsu suka danne ta ba dan koyo ba dan katta gilgiza dan ya zama du rayuwar ka rayuwa ce wore take ni tsatsiya ba rayuwa ba wanda take da firgici to wannan dukkan Allah yayi wannan ne dan kaga ayoyin shi to su banu Isra'ila kafircewa suke wa ihanatuhum hamlatu shar'i wa humul anbiya'i wa atba'u kuma mutane ne masu walakantar da madauka shari'a Allah su ne annabawa da wanda suke mabiya annabawa ne su ba su imani ba kuma amma izgili da kuma tsangoma da duk wata magana ta cin zarahi na annabi to siffa ce ta banu Isra'il hatta wanda suke masu bin annabawa kenan zaka sa ka samu kanka mutum ne wanda yake mai cin zarahi ko kuma hudun manganu wanda ba su dace ba da addinin musulunci hudun manganu wanda ba su dace ba ga manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma biyan manzo to wanda na daga cikin halaye na banu Isra'il suna daga cikin halaye da za su tabbatar ma da mutum hushin Allah madaukakin sarki mala ya ce fa taqasuhum hatta afda bihim alhalu ila an qataluhum suka rage musu duk wata kaskanci suke ma annabawa walakanci da rashin da'a da rashin biyayya kai a ƙarshe ma har su je su sa hannu su kashe annabi wa yazu billah malaji fala kufur a'zam min hadha babu kafircin da ya wuce mutumin da ya kashe annabi babu kafircin da ya wuce wannan to banu isra'ila sun aikata wannan innahum kafaru bi ayati llahi wa qatlu anbiya anbiya alhaq sun kafirce kuma sun kace annabawa annabawa na gaskiya banu isra'ila sun kashe مالك ولهذا جاء في الحديث متفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكفر بطر الحق وغمط الناس إن أنا ما كان أكن جرمان كي الكبر شين متمن دا زي ما زي كوري دوة كسكيا أشيما وانة كذا كسكيا يعني يشي كوي بيربا وانا شين سان جرمان كي kana wannan hadisi ne wanda ke da sababin shi ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake magana kan girman kai sai wani yake tambaya ya manzo sallallahu alaihi wasallama da ɗaya daga cikin mu yana so kayan shi su kasance masu kyau gidan shi ya zama mai kyau abincin shi mai kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan ba shi bane girman kai dan ka sa kaya mai kyau dan ka sa abin hawa mai kyau dan ka shiga gida mai kyau sai ya ce al-kibru batarul haqq mutumin da zai ki gaskiya to wannan babu kawurcin da ya wuce wannan ko kuma girman kai to wannan shine abin da ya shahi banu Isra'ila tsantsan abin da suka aikata musamman ga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam girman kai da ganin cewa su sun yi larabawa a ce Allah ya aiko annabi a larabawa ba a cikin su ba saboda haka kenan ba su ba shi wa gamtun nas abu nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake raina mutane wanda bai dauki kowa ba akan komai to wannan yana daga cikin girman kai mutumin da bai da wani wanda yake jin nauyi idan daga baki zai iya faɗa abin da ya ga dama a ko ina a kowane matsayi ko su wane ne a tsaye babu ruwan shi akwai babanni ko akwai kakanni ko akwai sirkai shi kawai abin da ya ga dama yake faɗi tsageranci to wannan yana daga cikin girman kai wannan su ne abu biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbai shine girman kai kuma idan muka diba siffa ta banu Isra'il kin gaskiya da kuma raina mutane sun ki gaskiyar da annabawa suka zo da ita banu Isra'il kuma sun raina annabawan sai su ce dan mi Allah bai aiko ba daga cikin manya mutane kamar yadda Qurayshawan Madina Makka suka yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi dan me yasa ba ai kowa da ba Walid ibn Mughira ko ma ko ba mai wai kowa da ba akwai manyan manyan daga cikin su suka ci aka aiko wani mutum wanda ba san shi ba kuma maraye ba kowa ba shugaba ba kuma talaka bai wata dukiya bai da wani iyali masu yawa to wannan yana daga cikin abin da yasa su girman kai suka kasa yin imani to kenan kaga wannan sifaha a yanzu inda zaka dora ta mizani yawa-yawan yanda rayuwar mu take lokacin da za a faɗi ma gaskiya in ya zamanto an samu wannan sifa na cewa kai ba kai ba ka san gaskiya da mu idan an ce ma wane ga hanyar gaskiya nan ko ga kaza ya kamata a yi babu ruwanka da shi to wannan shine asalin girman kai da kuma rena mutane to wannan shine abin da ya sa Allah madaukakin sarki ya laci banu Isra'ila ya sanya su cikin mana hushin shi kuma ya sanya su mutane ne wanda suke kafirai ya musu azaba fa ba'u bi ghadabin min Allah to kenan kaga siffar ka siffatu da wannan Allah kiyaye sai Allah subhanahu wataala ya hada ka da su wa rawa Imam Ahmad aidan an Abdullah ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamati rajulun qatalahu nabiy a gobe kiyama idan aka tashi wanda za a ma bala'in azaba na ƙarshe wanda yake kowa shine mutumin da annabi ya kashe shi misali a ce lokacin da ake yaki tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da kafirawan makka to wanda annabi ya sa takobin shi ya kashe shi wannan mutumin yayi kowa azaba gobe kiyama aw qatala nabiyyan a ko kuma shi mutumin shi ya kashe annabi to wannan sifa shine mutumin da yake kowa azaba gobe kiyama Allah ya kiyaye wa imamu dalalati ko kuma mutumin da ya zama to jagora amma na bata duk lokacin da ake wani aiki na sabo duk lokacin da ake wani aiki na asha wanda bai dace ba zaka same shi shine limami shine jagora shi yake wada aji shi yake tsarawa kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kuma duka fasadi ne babu wani abu na kirki to wannan mutumin yana daga cikin wadanda za a ma azaba gobe kiyama daidai yake da wanda ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi wa mumassilu min al-mumassilina da mai yin sura wanda yake suke zana mutane sai ga kamar an yi gumki na mutum shi karan kanshi kai ka ce shine to wannan shi yana daga cikin wanda za a ma azaba gobe kiyama Allah subhanahu wataala kenan anan mu yake karantar da mu cewa wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq suna kashe annabawa kenan kaga wannan ba karamin azaba bace zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wa hadhihi ilatu al-ukhra kenan bayan sun ki gaskiya bayan suna kashe annabawa to kuma mutane ne masu sako kuma ketare iyaka su banu Isra'il bala ta annahum kanu ya'suna wa ya'tadun fal isyanu fi'lu ma nuhiya wal i'tida'u mujawazatu fil hadd idan aka ce mutun ya saba ya sabi Allah shine duk mutumin da ya aikata abin da Allah ya hana ko manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa mai sabo Allah ya ce ka yi ya aikata annabi ya ce ka yi sallallahu alaihi wasallam ya aikata shine zalika bima asaw wa kanu ya'tadun al-i'tida' shi kuma mujawazatul hadd mutiye ketare iyaka wannan kenan biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ce abu kaza a addini kaza ake yi idan an zo wuri kaza ya isa an tsaya daga nan sai kai ka wuce to wannan shi yake cewa al-i'tida'u ko kuma mujawazatul hadd kenan duk wani aiki da kasan na bid'a shine mujawaz shi yake cewa kira da mujawazatul hadd kenan mutun ya wuce gona da iri mai wuce an ce ka tsaya anan sai ka wuce tare saboda kana tunanin lada kake so da yawa ko kuma kai aikin da kake so kake kai da yawa sai ka ketare irin aiki da annabi sallallahu alaihi wasallama to a lokacin baka da lada ka aikata aiki na bid'a shi sa kullum malamai da al-sunna wal jama'a suke karantar da tauhidi kishi shirka in so kuma ake karantar da sunna kishiya ta bid'a kina idan ka rike tauhidi ka rabu da shirka to tabbas imanin ka ya tsira gobe kiyama kina aikin ka babu shi babu rugujewa shi kuma idan ka rike sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama tsira ta tabbata a gare ka in ka saki bid'a kenan babu kai aiki wanda ba ba hore ka da shi ba wanda zaka yi tsammanin akwai shi ashe babu shi shine aikin bid'a diyawa zakai ta yi in tasbihi ne karatun qur'ani ne in menene in sallah ne kai a nazarinka a tunaninka a gobe kiyama mizaninka a cike to ashe kai kuma ba haka bane kenan shedan yaron jaye ka yaro da ka kai sunna ɗan kankanwa tahi a ce kai wata katuwar bid'a dan babu wani lada wahala ce akwai ma bid'a da za ta kai ka zuwa ga shirka ko kuma bid'a da za ta kai ka zuwa ga saban Allah yanda Imam Malik yake cewa duk wanda yake tsammani ya ƙara wani ba addini yana tsammani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rage wani abu kenan kamar ya tuhumi Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya rage ya haƙinci Ubangiji akwai wasu ibadu wanda ya boye wanda babu su ba a gane su ba sai da Rasul sallallahu alaihi wasallam kenan kaga magana ta Imam Malik kamar kana tuhumi Annabi wannan shine wanda yake aikata aikin bid'a Annabi ya ce isha'i raka biyar zai kai kace shidda zai ko kuma ya ce hudu zai kai kace biyar zai kenan kana tsammanin kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya boye ta biyar kin sai kai ka gano ta to wannan shi zaka aura da dukkan sauran ibadu in ka dauka mutane da wannan ne wannan kuzarin yake kai mutun zuwa ga halaka kuzari na addini idan babu ilimi yakan kai mutun zuwa ga ketare musulunci ya shiga aikin da ba a sa shi ba to kuma idan ka kai zuwa ga wannan aikin ka babu shi babu karbuwa domin sharadi ne na karba aiki shine almutaba'a da kuma al-iktida kai koyi da Annabi ka bi shi a samu niyya tacacciya to idan ka hada wannan Allah subhanahu wataala malumai suke cewa wannan sune sharadai wanda Allah zai karbi ibadarka daman kai dan shi kenan niyya mai kyau to bayan kai dan Allah kuma aikin Annabi ya sa ayi sallallahu alaihi wasallam idan wani ya saka to dole ka je ka nemi ladanka a wajen wancan a gobe kiyama haka za ku kasance Allah subhanahu wataala ya shirye da mu dora mu kan sunna innal ladzina amanu
innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin
na'am
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
نعم Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladzina amanu waɗanda suka yi imani mana da inna tawkidi ne kaman ana karawa magana akan cewa duk wanda yake mai imani ne tabbas wal ladzina hadu waɗanda suka addinin yahudanci wa nasara da krista mabiya annabi isa alayhi salam wasabiina wanda daga cikin malamai suka yi sabani da yawa akan su waye sabi'awa amma dai mafi abin da ya shahara a harshen Larabawa shine mutumin da ya fita daga addini ya bar addini ko da kristanci ne ya fita daga ciki ko kuma yahudanci ne ya fita daga ciki sai a ce mishi sabi lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi yazo da wannan risala Qurayshawan Makka idan mutum ya musulunta sai su ce mishi saba a fulan mana kenan ya fita daga addinin su na shirka na iyaye da kakanni ya koma addinin manzo sallallahu alaihi wasallama su kuma ba sa lissawa shi daga cikin addinai man amana billahi wal yawmil akhir wanda imani da Allah da kuma ranar gobe wa amila salihan ya aikata aiki mai kyau falahum ajruhum inda rabbihim Allah madaukakin sarki ya ce wadannan suna da lada a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim ba su da wani tsoro kenan abinda za su iske a gobe kiyama babu tsoron wannan wala hum yahzanun kuma ba su bakin cikin abinda suka bari a nan duniya domin can waje ne wanda suna da tabbas suna da jin dadi a can malaci lamma bayyana ta'ala hala man khalafa awamirihi wartakaba jawazirihi Allah subhanahu wataala bayan ya mana bayani wanda suka aikata abinda suke so saban Allah sun aikata abinda Allah bai ce ba sun yi wata'adda fi fi'li ma la izna fihi kuma mutumin da ya ketara ba a umurce shi bai je yana aiki irin aiki na bid'a wantakahal maharim kuma abubuwa na haramu yayi abin da ya ga dama to Allah bayan ma ya mana bayanin su irin waɗannan mutane da irin azabar da ya musu to Allah subhanahu wataala kuma sai yanzu yake mana bayani ga mutanen kirki mutane masu imani kenan su waɗancan masu ketar iyaka wadancan masu sa'a umurnin Allah ga abinda Allah ya musu kenan Allah ya hada su da fushin shi kuma Allah zai musu azaba gobe kiyama to su kuma wanda suke masu imani ne sai Allah ya gama su da cewa ba su da tsoro babu su da wani bakin ciki Allah zai ba su lada walahum ajrun inda rabbihim to saboda haka sai Allah ya ce fa inna lahu malika fa inna lahu jazaa'ul husna Allah subhanahu wa ta'ala ya labari cewa man ahsana min al-umam as-salifa wa ta'a misali a ce al'ummar da suka wuce yahudawa nasarawa wanda ya aikata aiki mai kyau daga cikin su falahu jazaa'ul husna yana da ladan shi mai kyau cikakken lada ba yahude ne shi ko ba nasare ne shi wala khawfun alaihim ay wa kazalika al'amru ila qiyamis sa'a kina haka ladan su zai kasance zuwa tashin kiyama كل من اتبع الرسل النبي الأمي فله السعادة الأبدية دو wanda yabi wanda annabi wanda yake bai iya rubutu bai iya karatu ba wanda Allah ya aiko shi shine manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin yana da jin dadi na karshe waraka na zuciya hal abada babu shi babu wani bugin ciki babu shi babu wani takaici ko kuma a samu wata keta a cikin zuciyar shi balle wani abu ya zo ya dame shi babu shi babu damuwa inji malam ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه duk abin da za su tunkare shi ba su tsoron komi wala hum yahzanuna ala ma yatrukunahu ba su kuma keta ko bakin cikin abin da suka bari a nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala mu labari cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ولكن دون نبي النبي صلى الله عليه وسلم بيد ونصوره بيد ورم قوي كياما دومشي مبين سناني نو النبي صلى الله عليه وسلم ياسم وعيكي بي هم حكا ولا هم يحزنون باسا بكين چكين أبن نسكبري دومن دنيا باعكم قومي تكيبا to saboda haka kenan wannan abin idan ya tabbata shine zai tabbatar ma da mutum imani ya tabbatar ma da mutum nutsuwa a sararin duniya har a gobe kiyama to kaga kenan kishin wannan duk lokacin da mutum yake aikata wani aiki wanda yake na bid'a ne ko aiki na shirka tashin hankali na warko dai bai da tabbas tunda duk ba ka samu wani aiki na shirka ko ba za ka samu wani aiki ba na bid'a illa sai ka samu wani malami ya ce sunna alal aqalla malami wanda yake mai san zuciya ko kuma mai san kare wani abu shine zai ce sunna amma malamai magabata sun ce wannan abin bid'a ne to mu dauki mu a ce wannan malamin ya ce sunna ne wancan malamin ya ce bid'a ne ka gare baka da tabbas ba daidai kake ba da mutumin da dukkan malaman duniya babu wani wanda za a ce mishi kaza misali sunna ne ya ce ba sunna bane babu wanda za a ce mishi mana irin daura aure da ake na shari'a wanda za a yi siga ga wali ga wakili a ce mai wannan sunna ce ya ce wannan bid'a ce addini babu malamin da zai faɗa haka babu malamin da wani zai tsaye da gemu a ce mai sunna ne ya ce bid'a ne babu shi kenan a da ko a yanzu kaga wannan abubuwa ne tabbas to ina ga wani abun da za a zo misali irin kamar maulidi watan da zai kama ko wata na gaba wanda za a zo a yi tacece ku ce wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to kaga babu wanda yake tashin hankali kamar wanda kana abu karab wata ranka ji wani ya ce bid'a ne kuma ka hujjoji da ayoyi da hadisai da manganun malamai aikin da Abubakar bai ba Umar bai ba Usman halifofi na annabi gaba ɗayan su kai wayo shekara 100 babu wanda ya aikin sai daga baya kaga nan kana da tashin hankali bakka da nutsuwa ba daidai bake da wanda zai bi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine sune waɗannan da Allah ya ce auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun to kenan kaga bin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam shine malai yake cewa kullu man ittaba ar-rasul ko nabiyul ummi falahu sa'adatul abadiyya sa'ada ta hal abada idan an ce sa'ada shine mutumin da zaka samu babu abin da yake damun shi a zuciya kamar mu ce waraka ko kuma mu ce wani jin dadi so da yawa mutane wani zai tunanin jin dadi shine ya samu abin da yake so a wani jin dadin shi ya samu dukiya shi wani jin dadin shi mulki yake so ya samu mulki shikenan jin dadin shi ya kare shi kuma a wani mataki ne na ilimi yana so ya zama wani doktor ko yana so ya zama kaza idan ya samu wannan yana ganin cewa a wanda jin dadin shi ya kare wanda ko yake kasan shi ma sai ka ganin gasuwa ne wani shugaban kasa ne wani director ne na kaza wani a ilimi mataki kaza yake ai babu masu jin dadi kamar su to kaga wannan duk wanda yana tunanin ya jahilci menene ake ce masa sa'ada ko ko me ake ni da jin dadi ba zaka kalli shugaban kasa ba kace yana da jin dadi musamman zamani ne yanzu kujerar da yake sama mutane dari ruwa gasu nan suna su yanzu a siyasa duk lokacin da aka ce an buga ganga ta siyasa za a yi campaign duk wanda dora takara kamar ya ce shugaban kasa wajen nan naka shi nake so kenan ko kai ka wuce ko kuma ni in wuce babu wani tashi hankali da ya wuce wannan kenan kaga yin shugabanci ne babu wannan in ko misali mutum wanda yake ganin cewa shi idan ya samu duniya ko ya samu wani abu na dukiya shine yanda zai tattalin dukiyar wannan kada ta wase ko kuma yanda yake gogormaya irin hanyoyin da yake bi kada ya zamanto ko an kawo mishi hari ko an mishi kaza da kile yake barci to wanda bai kan shi bane yake ganin cewa wane ko cikin jin dadi yake saboda ya gan shi da makekin gida ya gan shi da mota ya gan shi da kaza ya gan shi da kaza bai san me yake cikin zuciyar shi ba to a gaccen take cewa dai sa'ada ta ƙarshe ana samun tuni a cikin zuciya wannan tsoka da manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa idza salahat salahal jasad kullu idan zuciya ta gyaru jiki gangan jiki ya gyaru amma kada ka taba tsammani cewa wai idan kaga mutun zuciyar shi a lalace dan ya samu wani jin dadin rayuwar duniya ko mulki ko dukiya ko ilimi kai tsammani ya jin dadi babu dan tashi hankali kamar wannan babu tashi hankalin da mutum zai samu dukiya babu tarbiya ko mutum zai samu mulki babu addini babu sa'ada babu bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma mutum zai samu wani ilimi babu sunna babu tashi hankali kamar wannan sai ga mutum ya zama jahili bai sani ba saboda ba gaskiya yake karewa ba to babu abin da zai tabbatar ma da sa'ada abadiya kamar malai yanda malai yake cewa ya zamanto mutum ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama idurihi babu ruwanka da dammi ko kuma in na aikata mi zan samu ko wani irin yabo za a muni ko wani irin magana za a muni kawai abin da ake so biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama kurma an banda shi kuwa tsira da amincin da tabbata gare shi babu wani wanda ake ma biyayya ido a rihe sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ko babu wani wanda zaka ma irin wannan biyayya ka tsira sai shi tsira da amincin da tabbata gare shi to shi sai malama Allah suna sai karantarwa kawai kuma idan mutum ya zamanto sunna ce aike shi babu abin da zai dame shi ko wani ya bata ma rai ko kuma a ce wasu sun samu duniya kai baka samu ba ko ni ya kai wata mataki na ilimi bai samu ba ko wani mulki ya samu baka samu ba imanin ka yana nan biyayyar ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam za ta tabbatar maka da kadariyar da yanda Allah yake tahiyya da duniya ya baka ko ya hana ka ko ya saka dace ko ya samu rashin lafiya ko ya jarabe ka zamu ga yanda Allah ya jarabe banu Isra'il to idan mutum mai imani ne wannan garkuwar za ta sai wannan garkuwar za ta kare shi mana biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan karanta sirar shi Allah ya jarabe shi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bashi abubuwa da jin dadi Allah ya bashi abubuwa gashi nan dai rayuwar shi yau a ji dadi yau a sha wuya kuma ya karantar da kai duniya ga yanda take ba kan komai ba take yanda ka san kuda bai da wani amfani balle kuma kaje fiffikin kuda manzo sallallahu alaihi wasallam haka ya karantar da mu duniya kenan duk abin da yake cikin ta babu wani abin da zai tada ma hankali ko kuma wani abin da zai saka kasa jin dadi a rayuwarka ta duniya a rayuwarka na kasancewarka mai imani idan kana bin annabi sallallahu alaihi wasallama duk wannan abin banza ne a gare ka abinda kadai zai kwantar ma da hankali Allah madaukakin sarki ya ce innal ladzina qalu rabbuna allah kenan wanda suka imani sun mustaqamu kake da istiqama ma'ana ka tsaya akan gaskiya shine ma'ana istiqama wahala ba ta sa ba kabar sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama kuma jin dadi bai sa ba kai kasala wajen botan Allah kenan kai mustaqim ne insanu ne mustaqim to tar kake akan hanya ta tanazzul alaihimul malaika malaiku za su sauko mushi cewa ba ka kuri tsoro kada ku yi bugin ciki kuma matan nan duniya wa absulu bil jannati allati kuntum tu'adun irin aljanna da abinda ake bada labari malaiku za su musu albishiri cewa Allah ya baka wannan aljanna ko malaiku su ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah muna tare da kai duniya da lahira kenan kaga duk wata kariya ta Allah tana tare da kai duk mutumin da yake tare da malaika shi dare da rana duniya da lahira kenan kaga karshen rabota Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace waruya ibnu abi warawa ibnu abi hatim al-mujahid qala qala sulaiman aw qala salman sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ahli ad-din kunt ma'ahum fa zakara min salatihim wa ibadatihim فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر آية كنا سوبين سبك دون آية رواية أبي حاتم دون مجاهد كتشوى سلمان يتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ورن نسكي الدين دسكا وجه يهودا واني نصارى واني إن سلولين دسكين إن أزمين دسكتين سنتهي بنزاكو كما على نسيانانا sai wannan aya ta sabko innal ladina amanu wanda suka imani kenan sune mumunai wanda suka imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wal ladina hadu da wanda suka addini yahudanci wannan nasara da nasara wasabiina da wadannan wanda suke mana wanda basu da addini man amana billahi dukkan daga cikin su wanda imani da Allah ya imani da ranar gobe to falahum ajrun inda rabbihim suna da ladan su kenan ladan su kenan nan amma abin da zai tabbatar musu da ladan shine imani kenan man amana billahi wal yawmil akhir kenan man amana minhum minan man amana min as-sabiina aw min al-yahud aw min an-nasara suna da imani falahum ajrun inda rabbihim kenan suna da ladan su amma ba yahude idan ya kasa imani da annabi sallallahu alaihi wasallama babu ladan da zai samu ba nasare idan ya kasa imani da manzo sallallahu alaihi wasallama babu imani da zai samu ko kuma wanda bai da addini mushriki mai bauta marana ko wata ko malaika kenan abinda zai tabbatar musu da imani shine ya kasance su imani da lada ya kasance su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu manganin cewa Allah ɗaya addini uku kenan addini yahudanci da addini nasaranci da addini musulunci kenan addinai guda uku wai duk wanda kai daga cikin su daidai ne wannan magana ce wanda ba ta da tushi magana ce wanda asalinta kahurawa yan masu suka fara yin ta kenan ba yahudun da ya kasa imani da Allah ba nasaran da ya kasa imani da Allah sai ci addini shi addini ne shi ba nasara ci addini shi addini ne a ce addinin musulunci aka mai da abin da ya kama wani farti to babu wanda zai samu imani ya samu lada a wajen Allah game da ibada da yayi a yanzu tun lokacin da aka aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam dole sai ya bi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba yahudi ko ya kasance ba nasara ko ma ya kasance bai da addini bai da ladan komi a yanzu bai yahude yahudancin da mutun zai shirme ne haka nasaranci gidaranci ne abu ne wanda babu wani lada kenan bin manzo sallallahu alaihi wasallama shine zai tabbatar da ladan su abu ne kuma wanda sun sani su da kansu yahudawa sun san da zaman manzo sallallahu alaihi wasallam nasara sun san da zaman manzo sallallahu alaihi wasallam yahudawan al-ansar wanda suka imani har annabi sallallahu alaihi wasallam yayin hijira zuwa gare su ta ina suka gane cewa lalle manzo gaskiya ne suna zaune da yahudawa a madina da aus da khazraj kullun yahudawa suna musu kashedi ko kuma suna musu barazana cewa akwai wani annabi zai zo zamu yake ku zamu kashe ku irin kisan da aka ma adawa haka yahudawa suke ga ma larabawa na madina to saboda mi suna da sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne kaza zai zo a zamani kaza sunan shi kaza baban shi mamman shi garin da zai hudu duka komai suna labari sai suke ba larabawa na madina labarin wannan ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake to su kuma a larabawa suna zuwa haji da suke nasu na shirka makka kenan mutanen madina kullun suna zuwa haji kotaran suka je sai aka ce musu ai annabi ya hudu suka ce to yaya yake yaya labarin shi aka ce musu ai dan wane kaza wane ya ce kaza za a yi abi uwaye asarar da zumunta a fasa zinace zinace duk wani sifofi da aka ba su labari sai suka ce to tabbas wannan annabi shine daga nan imani ya tabbata a gare su to shine ma da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam hayi hijira zuwa gare su kenan wannan zai tabbatar ma da cewa ba yahude inda ba yahude ne wanda ya karanta littahin nasu na zabura ya san da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas shine annabi na ƙarshe ba nasare inda zai karanta at-taura ta hakika ba wannan ba wanda suka caccanza suke abinda suka ga dama ta hakika wanda aka sabkar da ita akwai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da sifofin shi da garin su da inda zai zo hijira ta farko ta musulunci da aka yi zuwa habasha ai habasha da jashi malami ne na kirista annabi sallallahu alaihi wasallama ya san shi ya san kiristanci ya san littafin kiristanci ya san komai game da gaskiya lokacin da aka tsangoma ta yawa ga musulmai sai ya ce musu ku tai can ku tai habasha a kowane sarki adali kirista ne a lokacin da suka je shikenan su kuma mutanen makka sai suka tura cewa waɗannan mutanen sun huta daga addini iyaye da kakannu dole a maida su a musu azaba shi kuma najashi ya ce a ba za a maida su ba a kirawo su mujimine ne wani irin abu ne wanda annabin ya zo da shi ya zo suka zo suka mishi bayani ga abin da yake umurtanmu mu bi uwaye a sada zumunta a fasa zinace zinace a fasa shaye shaye irin abubuwa ne na makarimul akhlaq duk wani abin da dan adam ya san wannan abin shine abin kirkin zaman lahiya ne najashi da shi wannan shikenan ya san cewa eh lalle tabbas wannan sufofi ne na annabi sai ya ce wannan abin bai sauya ba da abin da annabi Isa ya zo da shi ya ce ku je ku yi zaman mana kuna nan suka sake dawowa na biyu mine ne yanzu kuma dabarar su shine ai suka ce musulmai suna zagin Isa dan Maryam ai sun ce mutum ne tunda su kiristanci suna daukar annabi Musa annabi Isa kamar Allah ne suna ganin kamar wannan wata gaba ce wanda za su ma musulmai kaidi najashi ya kore su to da aka zo sai ya ce musu me kuke cewa game da annabi Isa Jabir bin Abi Talib sai ya karanta mashi wasu kurfi kitabi Maryam mana wannan suratul Maryam Allah subhanahu wataala labari da ya bara na Maryam alaihi salam lokacin da ta huta har ta aihe shi ta zo yayi magana issa dai annabi Isa har zuwa karshe inni Abdullahi atani alkitab shikenan najashi yayi yayi hawayen da sai rige mun sheshika a lokacin sai ya ce lalle tabbas wannan addinin shine addinin da musulunci ya musulunta musulmi ne shi yana daga cikin waɗanda ake kawo hujja da su akan irin mutanen da suke dora kalma ta kahurci ga shugabanni ana iya samun shugaba ya musulunta amma ya kasa sallah a gaban mutane ya kasa azumi ya kasa zakka ya kasa zuwa haji ba dan koyo wajen mutane shi amma imanin shi yana nan kuma Allah ya tabbatar mishi da imanin shi najashi yana daga cikin abinda malamai suke kawo hujja da shi akan wannan ba gaba yayi azumi ba gaba yayi sallah ba gaba yayi zakka yana dukiya sarki ne ba gaba yaje haji amma yana mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina yace wani dan uwa musulmi ya mutu ku tashi mu mishi sallah anan ma kuma sunnancin salatul ghaib ta zo idan mutun ya rasu misali a ce wani yaje waren shi kasar kahure inda an san babu musulmi misali ya rasu a can an binne shi kenan ba a mai sallar gawa ba muna iya tashi mishi sallah ana to annabi sallallahu alaihi wasallama haka yi wa najashi wanda ya tabbatar da imanin shi ya tabbatar cewa shi musulmi ne mai cikakken imani wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya mishi sallar gawa salatul janais kenan wanda zai karantar ma da cewa menene kirista indai kirista ne cikakke ya karanci abin da yake cikin attaura a injila to tabbas ya san da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne kuma addinin gaskiya ne kuma abin da zai kara muku zai sa addinin musulunci shine addinin gaskiya musamman a zamanin ne yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari a cikin dai suratul saffi yuriduna li yutfi nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun aw al mushrikun wannan aya da annabi sallallahu alaihi wasallama ke bayani cewa wanda yake ba yahudi ne ko ba nasare suna so su rihe haske kamar haske ne ya fito da bakunansu to wannan aya idan ko jibe ta a zamanin ne yanzu yanda ya zamanto musulunci shine magana ta sahih da marici kawai watsa labarai na gani kawai watsa labarai na magana rubuce-rubuce abinda ya shafi facebook da whatsapp da twitter da sauransu wanda yake tabbatar ma da cewa eh lalle tabbas addinin musulunci addinin gaskiya ne baka ji ayi magana akwai addini na hindus wanda mutanen india suke bautar shanu da bautar gumakai da bautar menene addini ne wanda yana da mabiya da yawa a india kuma babban addini ne baka ji ana magana akan shi idan aka yi magana akan ta'addanci ba zaka ji an ce ba nasare ko ba yahude ko hindus ko kuma a ce wani bai da addini sai a ce musulmi ne yanzu misali da za a ce a samu mutum biyu wanda ya yi aiki na ta'addanci sata sai a ce a yau wani ɓarawo ya yi sata a banki na kaza to inda aka samu musulmi sai a ce a yau musulmi ya yi sata a banki na kaza menene gurin cimma anan shine bata sum'a ta musulmi banci yaki na makami ya kare abin da ya shahi cewa bayahude nasarawa sun ga cewa babu su babu cin nasara game da yakin musulmai da makami to yanzu menene yaki ne na gazul fikiri da ake cewa irin ibara ta zamani yakin kwakwalluwa sata kwakwalluwa yanzu za a saci kwakwalluwarka kana matsayinka na musulmi duk wani abu wanda ke na addini ne sai an sa ma shakku a cikin shi wani daga cikin hanyoyi na sata da kuma hamasa ne da hamasa kuzari na addini idan mutum ya gane addini yana jin takaicin addinin shi to waɗannan kahurawa da yake sun karanci addini suna yakin addini ta wannan bangaren shi ne kuke ga ana abubuwa da tashin hankali sai a ci addinin musulunci ne dole abubuwa mara kyau wai ana so ne a shafa mishi kashin kaji kamar yadda Bahaushe yake cewa to wannan duka hujjoji ne dalilai ne wanda suke za su tabbatar ma cewa addinin musulunci shi ne addini na gaskiya addinin da Allah ya yarda da shi kuma abin da zai tabbatar ma da cewa lalle tabbas haka ne shi ne ba za ka samu wani lokaci ba a ce wai takura zai sa addini ya tsaya tunda aka aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam mutanen da suke gane addini ba rubuwa suke ba gaba suke yi duk aka ce yau aka waye gari gobe to sai ka samu addinin musulunci ya karu da mutum biyu ko mutum uku ko hiyama da hakan eh daga cikin risala da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika lokacin da musulunci ya fara fada a ji an kafa daula ta musulunci a Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika risala wajen Kisra ya aika risala wajen Kaisar ya aika risala wajen Masar Muqayqas ma'ana dai manyan duniya dukansu ya aika musu risala cewa ku yi imani ku zauna lahiya wanda suke kristawa ne sai ce musu ku yi imani Allah subhanahu wataala zai ba ku lada biyu kenan ladan da kuka yi kristanci lokaci yana addini to a yanzu kuma an shahe shi idan kuka shiga musulunci za ku samu lada biyu to wannan ma'ana daga cikin shugabannin da aka tura su can lokacin da suka je ma'ana wanda suke Suriya a yanzu asiri manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika risala to shi da yake mutum ne mai hankali sai kirawo daga cikin Laraba masu zuwa kasuwanci Abu Sufyan yace mishi zan ma tambaya game da wannan wanda yake cewa shi annabi ne ga risalar shi shi kuma Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba yana ganin cewa musulmai da manzo sallallahu alaihi wasallam kashin su ya bushe yanzu kamar manyan mutane kuma wannan a ce annabi ya musu risala cewa in yana son zaman lahiya ya yi imani ya zo ya kiraye shi ka san shi ya ce wani irin mutum ne ya ce mutum ne wanda yake da ɗan dangi ne amma ba wani mai arziki ba ne ba wani mai mulki ba ne ya ce mashi to tambayar da zan ma a cikin famin shi a cikin ƙa'idar shi gaba ɗaya shin wani ya taɓa zowa ya ce annabi ne shi ya ce ba wanda ya taɓa cewa sai shi ya ce mai to abinda nake son tambaye ka na biyu mutanen da suke tare da shi nan abinda muke so muke magana a kan shi kenan mutanen shi su raguwa suke ko karuwa suke ya ce kullum karuwa suke ya ce mishi abu na gaba mabiyan shi manya mutane ne sarakai da masu kuɗi ko kuma mutane ne yakubayu ne ya ce to wannan shi ne al'ada annabawa yakubayu tare da su ya ce to wallahi hirkal ya ce ma Abu Sufyan inda gaske ne abinda ka wani to wannan inda kake ga inda nake sai ya zo nan mulkin shi sai ya zo nan to Abu Sufyan kuma sai da ya tuna wannan magana lokacin da ya musulunta aka zo aka lokacin Umar Abubakar har ya rasu lokacin da aka zo yaki sai da ya shiga garin mana Suriya a yanzu ya shiga wajen gidan mulkin ya tuna maganar da abinda ya gaya mashi maganar da Hirakal ya gaya mashi cewa in dai abinda ka wadi mun haka ne wannan addini sai ya zo nan kuma sai da yazo lokacin yake kuka yayi dama yana daga cikin gabadai a cikin musulunci su suka yaki musulunci kuma daga baya su suka mishi hidima to kenan wannan yake yana meye muke so mu hadi anan shine cewa daga cikin abinda yake tabbatar da addinin musulunci addini na gaskiya shine kasancewar karuwa a kowane lokaci babu wani abu wanda zai nuna maka cewa wai addini yau ya samu tawaya addini ya samu duk sassaka da ake babu wani zancan ci baya dirasa ta karshe karshe mana irin abubuwa yanzu kana'is gida na bautan kiristanci a turai baka samun abin da ya sai horan shi ne zuwa su Canada zuwa su Almai da turai ta gabas har zuwa iyakan Turkiya su namsa da sauransu babu garin da ba za ka samu ba a shekara guda wanda za a rike coci goma 20 a shekara daya babu masu shiga an hwasa yin kiristancin ya zama tsohon yayi saboda ba addinin Allah bane sun canza shi ko da addinin Allah ne wancan a yanzu ba shi ake bukata ba Allah madaukakin sarki ya shahe shi ya zo da sabo kamar da aka shahe yahudanci aka zo da nasaranci to haka yanzu an shahe nasaranci an zo da addinin musulunci kenan babu wani addini da zai ci gaba sai in addinin musulunci ne to haka shi ma yahudanci zancen shi ma ba a yi mutanen kaidaddu ne to kenan wanda zai tabbatar ma da cewa lalle duk mutumin da yake mai imani mai bin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai samu ba wata wahala a cikin zuciyar shi na ɗaya dai ka san addinin da kake gaskiya ne tabbas na biyu kuma ka san manzon da kake bi tabbas Allah madaukakin sarki ya sauko shi da Qur'anin da ya zo da shi kenan babu wani tashin hankali kenan tashin hankalinka shine lokacin da zaka aikata wani aiki wanda kana shakku shin annabi ya ce ai ko ba shi bai ce ai ya zo da shi ko bai zo da shi ba dan me yasa Abubakar bai ba Umar bai ba Ali bai ba mu a yanzu muke yi wanda duka alamomi ne da tambaya wanda za su sa maka shakku kenan waɗannan su ne irin ayyuka da bid'a idan mutum yana so ya samu lahiya ya huda hannun shi da su babu kai babu alaka da wata bid'a irin sunnoni da Allah ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam zo da su kai kokarinka kai gurgudan iyawanka wannan shine kwanci hankali mutum ba zai iya kammala ko kuma ya hassare ko ya takaita irin sunnoni wanda annabi ya akaran kanshi sai dai ya gurgudan iyawa shi yasa manzo sallallahu alaihi cikin rahaman shi yace ma amartukum bihi fatu bi masata'tum in umurni ne ku yi gurgudan iyawa kakka takura ma kanka kai mun zamu ga kissa ta yahudawa duk abin da aka ce ma addini ne sunna ce to kai shi gurgurin iyawa idan baka yi shi ma baka da wani laifi ladan sunna ne baka da sabanin bid'a to kinan wannan sai tabbatar ma da cewa eh lalle mana biyayya kake da manzo sallallahu alaihi wasallam akan sunna kake ta manzon rahama tsira da mutum ya tabbata a gare shi sai ya ce amma in hali ne to ku bar shi kai tsaye to kaga bambanci idan hali ne ba a so mutum babu zancen wani gurgudo Allah ya hana abu kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abu kaza kace a ni ban da iya sai dai dan rage to wannan ba al'ada bace ta mumuni amma inda sunna ce kai gurgurin iyawanka to wannan ladan ka yana nan ladan sunna malai sai yake cewa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir yace wa hadha la yunafi ma ruwiya an ibn abbas innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi فأنزل الله في ذلك ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين akwai aya wanda idan mun kalle ta zakan kamar kishiya wanda aya ce wanda suka imani yahudawa da nasarawa da ma wanda ba na yahuda ba nasarawa wanda ba su da imani in dai suka imani to ladan su yana nan to sai Allah kuma a wata aya Ali Imran sai yake mana bayanin cewa duk wanda ya wani addini wanda ba addinin musulunci ba to ba a karba to malai yace anan babu turka da warwara yace fa inna hadha allazi qala ibn abbas ikhbarun ala annahu la yuqbalu min ahadin tariqatan wala amalan illa ma kana muwafiqan li shari'ati muhammad sallallahu alaihi wasallam abunda ake ni ba karba wata sallah ko wani azumi ko wani addini yahudanci ko nasaranci ko ma wani addini wani iri ne sai abinda ya daidai da abinda annabi ya zo da shi shine abinda Allah yake so nuna mana anan kenan inda ba nasare yayi daidai da abinda annabi ya zo da shi zai samu lada inda ba yahude haka shi ma zai samu lada domin su addini ne wanda yake da alaka da kabila sabanin addinin musulunci yahudanci jikoki daya na yaqub alaihi salam su ne yahudawa kabila ce addini ne nasaranci haka kabila ce addini ne kenan inda za a samu mai halshen yahudanci ya musulunta ladan shi nan inda za a samu mai halshe nasaranci ya musulunta addini shi ladan shi nan to mu kuma addinin musulunci he zamanto shamil ne ba yahude ne kai ba nasare ne ba larabe ne ba haushe ne ba zabar me ne ko wane ne bati bene ba barbare ba hulla ce kowa kafa ilan nasu kafa sai Allah ya aika manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa mutanen duniya to kenan wannan babu tafka da warware ana bayan ce fa amma qabla zalika fa kullu man ittaba ar-rusulu fi zamani fa huwa ala hudan wa sabilin wa najat duk wanda ya bi manzo da annabin wani annabi da Allah ya aika kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan mutumin shine mutumin da yake kan musulunci domin tun daga annabi adam alaihi salam addinin Allah inna ad-dina inda Allah al-islam a lokacin da annabi Musa yana da rai addinin da yake kan shi addini ne na musulunci shine yahudanci suke addinin tuwa da shi haka annabi Isa lokacin yana nan kafin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam addinin da nasarawa suke kai addini ne na musulunci to kenan kaga za su samu ladan su kenan wannan shine innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir فاليهود اتباع موسى الذين كانوا يتحاكمون الى التوراة في زمانه كان يهوداوا ا زماننس سوما نصاراوا ا زماننس كان سو يهوداوا لوقتين دا اكا ايكو دا النبي عيسى سي اديني سي زمانتو ينزو شيكنان شينه سبي النبي عيسى سوما كنان مبيا النبي عيسى سوني مسلمي ا wannan lokaci lokacin da aka yako da annabi sallallahu alaihi wasallam sibi manzo kenan kristawa wannan shine addini kenan wannan addinin gaba daya an soke su kenan kuskure ne magana ce wanda ba ta daidai ba mutun ya ce yahudanci a yanzu addini ne ko nasaranci addini ne ko irin kalmar da ake cewa Allah daya addini uku wannan ba karamin kuskure bane malatu ummu wasummu bizalika litanasurihim fima bainahum kalmar nasara ko kuma kalmar yahud daga tahawwada ne idan mutun ya zamanto addini na yahudanci a wancan lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala annabi Musa yake cewa inna hudna ilayk kenan duk wanda ya shiriya ya bi addinin annabi Musa sai a ce bai yahudi duk wanda ya zama to mataimakin annabi Isa sai a ce mishi ba nasari daga nusra ne kenan saboda su suka zama to ansari da lokacin annabi Isa ce man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah to kenan sai wannan suran ya bi su to saboda haka Allah madaukin sarki yana karantar da mu a wannan aya mai girma kenan biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine samun lada ga yahudai da banasare da ma wanda bai da addini da mu karan kanmu musulmi malatu amma sabiuna amma waɗanda ake kira da sabiawa faqad ikhtalafa fihim kenan su a wannan kalmar ita ce aka samu sabani wajen malamai faqala mujahid as-sabiuna qawmun bayna mujus wa yahud wa nasara imam mujahid daga cikin masu fassara alqurani mai girma manyan malamai yace abinda ake nufi da sabi'awa sune majus majus shine mai wanda bai da addini shi ba banasare ba yahude ba to wannan sai ake ce musu sabi'awa sune wasabi'in walaysa lahum din wa ruya an ata wa sa'id ibn jubair nahu zalika kenan imam ata da sa'id ibn jubair suma sun bayyana cewa kalmar sabi shine mutumin da bai da addini ya huta daga addini wa qala abul aliya wasuddi وإسحاق بن راهويا وغيرهم السابعون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور تفسر تبيو إمام السدي دا أبو العالية دا إسحاق بن راهويا منيا معلمين سكي بيانا چوا أبن دا أكين دا سابعوا سوني متانين دا تكين يهوداوا وانا سنا كرن تزبورا كنا وانا بانگرين دا تكين سو سياكا كرن سياكا كرن سابعوا إمام مجاهد يكي چوا واتعباءه ووهن بن منبه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين يهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين كنا وانا بس على الدين وإنما هم قوم باقوا على فطرتهم ولا دين مقرر لديهم يتبعونه كما متمن دي زمنا أكان طبيعة من الطبيعة شيني أبند ألا يهل التمتن أكانش شي بيبع دين يهودا شي بيلي لابارش بيدا دين بيلي لابار عن الدين النصارى كما ما بيدا الدين bai san ba su waye mushrikai shi kawai shi haka yake ba wani bauta mutun ne wanda yake kan fitra imam mujahid yake cewa wannan su ake kira da sabi'awa to kina takace dai wannan bai da addini yace wali haza karal mushrikuna yunabizuna man aslama bisabi' mushrikai na makka lokacin da addini yazo yana sabo idan mutum ya musulunta sai sai aka ce mushi sabi' kenan wannan kalmar da Allah ya ce sabi'awa wai suna din kenan mutumin da ya bar addini sun shirka kuma ya koma addini sabo wanda shine addinin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda su kuma ba su yarda ba addini ne kenan sun dauke shi mutum ne mara addini wanda bai da wata alaka da wani addini innahu qad kharaja min sa'ir adyan ahli al-ard izzak suna gani a wannan lokacin duk addinin mutanen duniya ya fita daga cikin shi tunda addinin musulunci sabo ne an san nasaranci kenan wanda yake ciki ba shi mushi sabi an san yahudanci wanda yake ciki ba shi mushi sabi sun san addinin annabi ibrahim kenan qurayshawa kayan su juya su shiga shirka da Allah to kenan in bakkana sai su ce maka sabi kenan wannan sai ya karantar da mu kalmar sabi kenan tana nihin mutumin da ya huta daga addini ko kuma mutumin da yake akan dabi'a wanda Allah subhanahu wataala ya halice shi to menene gajiya anan Allah sai yake cewa wanda suke imani man amana billahi wal yawmil akhir wannan shine abin da zai gadar ma da musulmi lada zai gadar ma da yahude lada zai gadar ma da banasare da ma kai wanda badda addini kenan duk wani mai bin Allah da manzo me zai gadar mai da lada ko kuma duk wani dan adam imani da Allah da kuma ranar lahira idan mutum ya zamanto imani rukunna imani sun hada kan shi imani da Allah imani da manzo sallallahu alaihi wasallama imani da malaiku imani da littawai imani da manzanni imani da ranar gobe kiyama to duk wanda ya gama wannan rukunnan imani guda shida to shine mutumin da zai samu lada to duk wanda ya rasa wannan kuma babu shi babu lada a wajen Allah to yana daga malamai suka yana daga cikin hikima da Allah subhanahu wataala ce man amana billahi wal yawmil akhir imani da Allah da ranar gobe bai zancan annabi ba bai zancan littafai ba bai zancan ma'ana wani abin da ya shahi na duniya a'a ana zancan gobe kiyama da imani da Allah saboda abu ne na gaibi yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya yabi mu'minai allazina yu'minuna bil ghaibi yin imani da cewa mun yarda da akwai kiyama domin a yanzu kana iya samun mutane diya wanda bai yarda da imani cewa akwai wata kiyama ba ko akwai wata wuta ko akwai wata aljanna shi yana ganin kawai mutane suna yin abubuwa ne wanda basu da dalili musamman wanda suke bin maganganu na falsafa wanda suke philosophy wanda suke tabbatar da abu an tariqil hawas abinda ban ji shi ba ban dandana shi ba ban shafa shi ba ban gan shi ba kawai su a wajen su babu shi kenan abu ne wanda babu kenan tun daga babu Allah sai ya ji babu kiyama babu manzo babu komi duk wani abin da in dai wannan kaidodin da ya dora na falsafa bai taba ba bai ji bai gani ba bai dandana ba kawai shi babu shi to kenan kaga wannan yana daga cikin abin da zai gadarwa da mutun narkon azaba ko gobe kiyama kuma ba zai samu lada ba a wajen Allah madaukakin sarki saboda babu imani da gobe kiyama na zamu dakata abinda muke daidai Allah subhanahu wataala ya babu lada wanda kina kuskure ne Allah ka fata mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi